Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 5 ga watan Disamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji tattaunawar da wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal yayi da wani ƙwararre a fannin noma akan muhimmancin ƙasa. Muna kuma tafa da rahoto akan kiran da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi akan ƙasashen Afirka da ke rasa ƙananan yara sakamakon cututtukan da akan iya magancewa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin me kuma ya kamata gwamnati ta yi wajen magance cututtukan da ke yawan hallaka yara a wasu ƙasashen na Afirka da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugabannin Amurka biyar sun ajiye babbance-babbancen siyasar da ke tsakanin su suka hallara a wuri guda a yau Laraba domin nuna alhinin mutuwar ɗaya daga cikin su, wato George Herbert Walker Bush, wanda ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata yana mai shekaru 94. Sai dai ba kamar yadda aka saba al'adance ba, a matsayinsa na shugaba mai ci, Donald Trump bai samu gurbin yin jawabi ba a zaman taron addu'o'in da aka yi a cocin Cathedral da ke nan birnin Washington DC. Hakan kuma wasiya ce da marigayi Bush ya bari na kada a bari Trump ya yi wani jawabi a taron jana'izar sa. Shugaba Trump, wanda ya sha yin fito na fito da iyalan na Bush, ya ayyana yau Laraba a matsayin ranar hutu, lamarin da ya sa aka rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya baki daya. Ya kuma wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan ba ranar jana'iza ba ce kawai, rana ce ta karrama fitaccen mutumin da ya yi rayuwa mai inganci, kuma za mu yi kewarsa. Daga cikin sauran shugabannin kasar da suka halarci taron addu'ar, har da Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter da kuma George W. Bush, wanda ya kasance ɗa ga marigayin. Bayan rashin nasara da aka samu a tashin farko kan yunkurin sasanta rikicin kasar Yemen da yakin ba sa sai daidaita, bangarorin da ke fada da juna sun fara wata tattaunawa cikin sirri a kasar Sweden karkashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da Amurka da sauran kasashen yammaci suka nuna matsin lamba. Sai dai jami'an diplomasiya sun yi kashedin cewa akwai alamu da ke nuna bangarorin biyu ba sa nuna wata alamar sadaukar da wasu bukatunsu, yayin da aka fi maida hankali wajen ganin an tsaye da rikicin. A jiya Talata, gwamnatin kasar ta Yemen da ke samun goyon bayan Saudiya da 'yan tawayen Houthi da Iraki marawa baya suka amince da a yi wata musayar fursunonin yaki a ranar jajibiyar da za a yi wannan zama, wacce aka tsara za a yi a yau. Ana sa ran wannan yunkuri zai ba da damar a yi musayar fursunonin yaki har 1,500. A kwanakin baya, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana rikicin na Yemen a matsayin wanda ya fi jefa mutane cikin bala'i a rikice-rikicen da ake fama da su a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar ya nuna cewa ƙasar Iran na ɓoye wasu kashe-kashe da ta yi na fursunonin siyasa da yawansu ya kai 5,000. Rahoton ya ce Iran ɗin ta aikata kisan ne cikin shekaru 30 da suka gabata. Kungiyar ta Amnesty ta kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kaddamar da bincike kan waɗannan kashe-kashe da aka yi da gumɓacewar wasu mutane a shekarar 1988, waɗanda akasarinsu magoya bayan ƙungiyoyin da ke adawa da hukumomin Tehran ne. Rahoton ya ƙara da cewa akwai iyalai da dama da ba su san inda 'yan uwansu suke ba, waɗanda suna cikin mutanen da ake nema. Gwamnatin Iran dai ba ta amince da wannan ikirari na kungiyar ta Amnesty ba, sannan ba ta faɗi inda ta ɓoye wata gawa ko kuma inda take tsare da wasu mutane da ake nema ba. Amurka ta sake buɗe ofishin jakadancinta a babban birnin Mogadishu na ƙasar Somalia bayan da aka kwashe gwamman shekaru ofishin na rufe. Wasu zarwa da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta fitar ta nuna cewa an buɗe sabon ofishin ne a ranar Lahadi. Ana kallon wannan mataki da Amurka ta ɗauka a matsayin wani abin tarihin da ke nuna cewa Somalia na samun ci gaba a cikin 'yan shekarun nan. Hakan kuma na ƙara yaƙin hudar diflomasiyyar ƙasar da Amurka a cewar sanarwar. A hukumance dai Amurka ta amince ne da sabon gwamnatin ƙasar ta Somalia a shekarar 2013, amma duk da haka ta keɓe wani ƙaramin ofishinta a wani ɓangaren ofishin jakadancinta da ke Nairobi a ƙasar Kenya. Tunda dai tsohon jakadan Amurka Donald Yamamoto ya isa birnin Mogadishu a matsayin sabon jakadan Amurka a ƙasar ta Somalia.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun muhimmancin ƙasa musamman a fannin noma. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya yi hira da Farfesa Ibrahim Magawata Tambuwal, masanin aikin gona da ƙasa na Jami'ar Sokoto da ke Najeriya, akan wannan batun ga abin da ya ce.
Ita ƙasa wato abu ce wadda take duk wani abu na harkar noma, shuka ce ko kuma dabbobi ne, wato sun ta'allaka da ita ƙasar. Idan babu ƙasa, hakikanin gaskiya yana da wuya a samu shuka ta tashi ta yi wadda ake buƙatarta. Ƙasar nan ita ce ake shuka a samu kayan gona wanda ɗan adam zai ci, ƙwari su ci, dabbobi su ci, sannan duk wata halitta da a bayan wannan duniya kuma ta dogara akan abincin nan da za a noma a bisa ƙasa. Saboda haka ƙasa ita ce kusan ƙashin baya na wato duk wata halitta a duniya.
To Farfesa, ƙasa ina tafi amfani wajen aikin kasuwanci, wato wajen yin kamfanonuka koko wajen noma?
Wato dukan su kowanne tana da amfani, domin wato kamfanoni mafi yawanci ba su iya aiki idan babu abubuwan da an ka noma. Doki misali, idan aka ce kamfani mai yin kayan sake-sake na tufafi da ake sawa, dukan su sun dogara ne akan auduga da sauran wasu abubuwa da ake haɗawa domin a yi tufafi. To wannan kamfani idan babu wannan kayan noma da aka noma auduga, kaga ba zai tasiri ba. Kamfani wanda yake sarrafa kayan abinci kamar kamfani mai yin fulawa, wadda da ita ke ake yin burodi, da ita ake yin fanke, da sauran kayan ciye-ciye, dukansu sun dogara ne daga abin da aka noma. Saboda haka da kamfani da abin da ake nomawa, dukansu wato ƙasa tana da muhimmanci gare su.
Farfesa, wace nahiya ce ake fi amfani da ƙasa? Turai ne, Asiya, koko Afirka?
Ƙasa wato Afirka tana da farin wurin noma, amma matsala kawai shi ne yadda muke yin noma. Nomanmu kusan ya kasance kamar na tukaka, ba mu amfani da na'urori wajen yin noma. Da muna amfani da na'urori wajen yin noma, to ina tabbatar maka da cewa sai dai mu ciyar da kasashen Turai da shi. To amma abin yanzu ya birkice, ya koma Turai, mafi yawanci suke ci da Afirka, domin su kuma suna amfani da na'urori wajen noma. To idan suka yi amfani da na'urori, wato kayan gonarsu zai rikimbinya so da yawa bisa ga abin da za mu ke amfani. Domin mutanenmu sai dai a duka a yi noma, ko kuma a yi amfani da galmar shanu, ko kuma talakumi a zauna a yi noma da shi. Amma su komi da ka sani na'ura ce ke noma.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ku kama noma daidai, wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jamata.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Hukumar lafiya ta duniya ta karfafa azamar kula da kananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 daga rasa ransu sakamakon cututtukan da akan iya magancewa, da suka hada da zazzabin cizon sauro da sarkewar numfashi da kuma amai da gudawa. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya na dauke da ƙarin bayani.
A wajen taron kasashe 5 masu wannan kalubale da suka hada da Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Demokuratiyyar Congo, Malawi da kuma Mozambique, wanda aka gudanar a Abuja, hukumar ta kalubalanci hukumomin kasashen su yada kamfen ɗin kiwon lafiyar yara ga iyaye a yankunan karkara, yadda za su koyi dabarun ba da taimakon gaggawa ga yara kamar hada ruwan suga da gishiri don masu amai da gudawa, da kuma tsaftar muhalli don hana sauro yaduwa. Muhammad Musa Abubakar, jami'in kiwon lafiya matakin farko ne daga Najeriya.
Akwai haɗin gwiwa da haɗin kai da ake yi da ainihin WHO kasashe irin namu nan wanda yake ba gwamnati ta nuna ainihin damuwa kuma tana sa ainihin kudade masu yawa dan tabbatar da cewa ainihin kiwon lafiya na yara ya inganta kuma ya kamata a ci tuntun dama an yi wannan
jami'i daga ɗaya daga kungiyoyin campaign din kiwon lafiya da suka halarci taron Dr. Jibril Labbo ya ce sanya iyaye cikin wannan campaign din na da muhimmanci don su ke tare da yara dare da rana
yan gari na yan mutanen na a koyar da su yadda ake ba su ba dole sai sun yi karantun lafiya ba a koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo din gana malaria a wani active rapid test kit a auna a ga malaria kuma a gwada musu da za a bada magani so kaga zai ya rage yawan mace-mace kwarai daga saboda an fahimci cewa mai yawancin mace-macen ga na yara akan malaria da wannan cututoti suka mutu ne sun kamu su a asibiti
Dr. Labbo ya kuma bayan horar da su da za a yi ta wannan bangaren ya maganin magunguna kuma
idan ka duba wannan kungiya turu UNICEF sun ba da taimako na magungunan nan har dai a ce na wannan na magani na malaria din an hito kuma da wanda aka ce ma amoxicillin disposable wanda ya kasance zan akai-akai aka rama amma duk da haka nan yana da kyau ya kasance yanzu su jahohi ya kasance su dauki wanga program din su kara fadada shi
wani jami'in lafiya daga Malawi ya ba da shawarin amfani da kekuna maimakon babura don ratsawa yankunan karkara ga kasashe marasa karfin tattalin arziki haka nan shi ma sakataren ma'aikatar lafiya na jihar Yobe Alhaji Hamidu Alhaji ya ce a yanzu jami'an lafiya kan samu damar ratsawa yankunan da a baya ba sa samun damar shiga don barazanar yan ta'adda
a yanzu ma muna da ma'aikata na masu wannan din kananan hukumomi wanda suke an ba su horo suna ba da gudunmawa gwargwadon hali ga wanda suke karkara
kamar irin kananan hukumomi na can yankunan karkara inda ma watakila babura ma ba sa shiga ballanta na fafe kayan lafiya cikin gaggawa
to ma'aikatan lafiyan da suna na kowane lunguna ko hatta ma area da yanzu yake da kalubale kamar su Guju ba Gulani su ma ma'aikata sun fara koma da taimakon kungiyoyi da muke tare da su kamar WHO UNICEF da ita uwa uba gwamnatin jiha ana kokari gaskiya dan a san a tabbatar cewa kiwon lafiya ya isa ga jama'a
alƙaluma sun nuna Najeriya da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ne aka fi samun rasa rayukan mutane musamman ma kananan yara sakamakon zazzabin cizon sauro tsakanin kasashen biyar Nasiru da Malika Imran Amurka daga Abuja Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya Masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin me kuma kuke gani ya kamata gwamnati ko gwamnatoci su yi wajen magance cututtukan da ke yawan hallaka yara a kasashen Afirka da ke fuskantar wannan matsalar amma kafin nan ku shakata da wannan wakar daga wata kungiyar mawakan kasar Kenya da ake kira Sauti Sol Mama,
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla za mu fara da jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina miki barka da yamma. Sunana Alhaji Musa Garo, ne radio da recorder kasar Kauka da Nigeria.
To Alhaji Musa Garo, kana lafiya? Muna jin ka.
Lafiya kana Hajiya Maryam Dauda, alhamdulillah. To idan muka dauki wannan maudu'i ne, gaskiya yana da matukar muhimmanci balakana mu nan kan ayo ɗan Najeriya ko ma ɗan Afirka da sauransu. Saboda yanzu idan muka dauka kin ga abubuwan da yake kasaya alaƙa na yawanci kan ga malariyan nan cikin sauran nan typhoid malaria, babu abin da ya wuce abin da yake wahal da mutane balakana ba ƙananan yara kamar mu nan a Najeriya. Saka kiran da muke yi ga ƴan gaskiya gabaninmu na Afirka ko kuma na Najeriya, ya kamata a ce maimakon a ce ana magana polio, ya kamata a ce yanda ake daga polio haka ake bi har gida-gida. Da farko a yi wa mutane feshi a wurarensu kwata-kwata ɗinsu, na uku na biyun su kuma a tabbatar da ana ba da maganin wannan typhoid malaria domin yara, domin jiya da shi da asibiti wallahi za ki ga abin ta kai akan kuɗi ɗan ƙalilan sai ki yaro ya mutu saboda sakamakon wannan ciwo na malaria ko typhoid. Don ƙarshe ne miki fatan alkhairi, Allah ya sa wannan kirai-kirai da muke yi shugabannin mu za su yi amfani da shi domin a tallafa su kan ƙananan yara.
Ta man Alhaji Musa Garo, mun gode. Har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Rabu ne, man jara kan wado kan lere.
To malam Rabu, muna jin ka.
Har kullum dai muna kira ga gwamnati kula da ƙananan yara da mata na gwamnati ne a Najeriya. To gwamnati ta samu ƙarancin kula irin wannan, na ka je asibiti da ƙaramin yaro kaga kana ta shan wahala da shi, ba a dungume shi hannu bubbi da sauransu ba, a duk gwamnati kula. Muna fata gwamnatocin mu za su ringa kulawa da irin wannan, mu kuma kan iyaye mu kula da yaran mu a gida wajen cin abincinsu, wajen kula da wajen kwanansu, tsaftace su da sauransu, duk wannan zai taimaka. Muna fata za a tashi lafiya. Rabu mai manja da kan lere. Assalamu alaikum.
To Rabu mai manja da kanwa Kaduna, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Don da shiga cikin daga naka juna.
To malam Bello, muna jin ka.
To gaskiya dai kula da layin yare ƙananan haƙƙi ne na gwamnatin jiha da tarayya, saboda suke da asibitoci, suke da abubuwan da ya kamata a kula da yara. Amma yanzu misali abin da ke faruwa, talaka mala ƙaiyi yanzu zai zuwa ma asibiti saboda bala'in rashi da talauci. Kayan da Allah ya saura ka, yana kira gwamnatocinmu su canza Allah saba ga asibitoci ƙanana na karkara, saboda talakawa da yara su samu sauƙin rayuwa kamar da muka rayu baya. Nagode Bello.
To malam Bello, kana gani gwamnati ce kawai za ta iya yin wannan agajin, ita kuma al'umma kamar wacce rawa ya kamata ta yi?
To mu al'umma kamar iyaye ce ne ko? To mu iyaye gaskiya ban gudu muna kula da ƴaƴanmu, kayan da Allah kan layi su gwargwado kula da shi abincin da abincin da suke ci ƙwarai ƙwarai muna kula. Amma abu in ya tsaye ƙarika kuma a jinga haji abu da yanzu zai yi sai da Allah kamuna sauki, Allah sa a ja.
To amma malam Bello daga Kaduna, yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi a Toro.
Ibrahim Sokoto ne daga Toro.
To malam Ibrahim Sokoto, muna jin ka.
To lalle kamar yadda kuka faɗa ɗin na magana ne, abubuwan da ke damun mu ne, ya kamata a manta da maganar polio. A zuwa zan ce wannan al'amari na kashe cutan wannan al'amari na al'amari cutar sauro ɗin nan.
Kuma kaga malam Ibrahim Sokoto, ba cutar sauro ba ce ba, kaga akwai batun kwalara ma. Kwalara na ciki.
Eh, da kwalara da haifin ba shi an ce shi ke kawo wannan abin ba. Sai mu kasu mini wannan al'amari, don Allah ba a labi da polio nan haka. ko da yake ba zai baro ba saboda koli wannan akwai wani abin da yake kada labar shi ba haka din amma dai a taimaka wa nan malaria din ya yara da tantuwa har ma ya ma mutum ma wanda sai ga abin ya tafi su
to Allah shi kiyaye Mallam Ibrahim Sokoto har yanzu dai muna nan a Bauchi wa alaikum assalam da wa muke magana
Salisu Al-Hassan daga Windi karamin hukumar Taurari da Bauchi suke
to Mallam Salisu muna jan ka
kai gaskiya na koka ku taimake ni ina sai abu ya zo wannan nake so ni gabar magana akai ban samu na shiga ba amma yanzu na wannan fatan gwamnatocin Najeriya su taimaka su rinka mana feshin maganin sauro kawai shi ne zai kawar da wani cututtuka na kananan yara
to mun gode Mallam Salisu daga Bauchi yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
kuna magana da Bala mai Manchester da ke nan Rudo NNPC Kaduna
to Mallam Bala muna jan ka
wato gaskiya wannan abu yana da muhimmanci yana ya kamata a ce gwamnatocin da suka san cewa talakawa suka zabe su to abin da ya kamata su yi mutane kenan shi yara ya kamata a fara inganta rayuwarsu da lafiyarsu to in yaro ya taso yana da lafiya da kullum kuzari da ayyukan da ya kamata ya yi zai yi shi ba tare da wani matsala ba to yana da kyau dai a kokari talaka wani dutse da kuma dan Allah a mai da hankali wurin inganta lafiyar yara dan Allah
to mun gode Bala mai Manchester daga Kaduna yanzu kuma za mu je Sokoto
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Aje akin da magana da Kabiru Abubakar Bulan ya ki shaga local government Sokoto state tarayya Najeriya.
To Mallam Kabiru muna jan ka.
To gaskiya kulawa da lafiyar yara musamman abinda ya shafi irin sickle disease hakan ga irin kenda dan sankarau tarin huka da dai sauransu. Gaskiya yana da matukan muhimmanci idan aka dubi yadda lamarin rashin lafiya ke kara ta'azzara wasu yankuna musamman ma a ce na karkara ya kamata a ce gwamnatoci na jihohi da ainihin ita tarayya da ma non governmental organization su ma su fara hada karfi da karfe domin a gaskiya an yaki waɗannan cututtuka masu halaka yara waɗannan yaran da ake halakawa babu shakka wasu daga cikinsu su ne manyan gobe wasu ne shugabanni na ƙananan hukumomi kamsiloli ciyamomi gwamnoni watakila har ma shugaban ƙasa to idan aka ce rayuwarsu za ta ci gaba da nakasa hakan ga to gaskiya ƙasar babu ko kuma ƙasashen mu babu inda za ku je da fatar za a ji wannan koke da irin basira na gode mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarin local government Sokoto state tarayya Najeriya
to Mallam Kabiru Abubakar mu ma mun gode kuma anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kociyar na Black Stars Ibrahim Motonko ya bayyana cewa sashen na masu koyar da Black Stars wasa da su sadu domin tattaunawa akan abin da ke gaban kasar Ghana bayan na hukunci da hukumar CAF ta yanke na dakatar da kasar Sadio daga shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019. Sai kuma mai horar da Black Satellite wasa Jimmy Kobla ya faɗa cewa zai yi amfani da gasar cin kofin Afirka ta yamma na matasa kasar shekaru 20 da za a yi a kasar Togo a matsayin filin shirya wasan domin gasar cin kofin Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20 wadda ƙasar Niger za ta karɓi bakuncinsa. Kwamitin nan da aka jibya wa nauyin daidaita lamuran wasan ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta jinjina wa kaftin ɗin Black Maidens Mukarrama Abdullahi da gane da irin nasarar da ta samu a gasar cin kofin duniya na mata ƙasar shekaru 17 na shekara ta 2018 ita captain din Northern Ladies ta jefa kwallaye 7 a raga a ƙarshen wannan gasa inda ta lashe kyautar Adidas Golden Boot wato butun din zinari kenan da kuma Adidas Bronze Ball da kwallon kafar rama ta gulla kenan kasancewar ta yar wasa ta uku a wannan gasa. Mrs. Freda Ekusua Prempe maga kujirar kwamitin na shirye-shirye na cikin gida a gasan cin kofin mata na Africa na shekara ta 2018 da aka kammala a nan kasar Ghana ta ce ita tana goyon bayan kuma mai kwallon kafan kasar Ghana su batar da bukatar karban bakuncin gasar cin kofin Africa na shekara ta 2019. Steven Appiah da Michael Essien a cikin nisafin 'yan wasa 21 da sun ka hada da shugaban Liberia George Weah da kuma shahararren dan wasan Chelsea na Didier Drogba wadanda za su yi wasa a wani gasa domin agaji wadda aka yi wataki da Maja wadda wasa ne na shahara kuma dai kwaiwa. Wannan wasa dai an shirya shi ne domin bikin Lagos State Governor Akin Wumi Abudi. A cikin waɗansu ɗan wasan da ake jin da su shiga wannan wasan sun haɗa da ɗan wasan ƙasar Senegal Alhaji Diouf Kolo Touré da kuma ɗan wasan ƙasar Faransa Christian Karim. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Shugabannin Amurka biyar sun ajiye bambance-bambancen siyasar da ke tsakanin su suka halara a wuri guda a yau Laraba domin nuna alhinin mutuwar ɗaya daga cikin su wato George Herbert Walker Bush wanda ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata yana mai shekaru 94. Sai dai ba kamar yadda aka saba a al'adance ba, a matsayinsa na shugaba mai ci, Donald Trump bai samu gurbin yin jawabi ba a zaman taron addu'o'in da aka yi a cocin Cathedral da ke nan birnin Washington DC. Hakan kuma wasiya ce da marigayi Bush ya bari na kada a bari Trump ya yi jawabi a taron jana'izar nasa. Bayan rashin nasara da aka samu a tashin farko kan yunkurin sasanta rikicin ƙasar Yemen da yakin basasa ya daidaita, bangarorin da ke fada da juna sun fara wata tattaunawa cikin sirri a ƙasar Sweden ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da Amurka da sauran ƙasashen yammaci suka nuna matsin lamba. Sai dai jami'an diflomasiyya sun yi kashedin cewa akwai alamu da ke nuna cewa bangarorin biyu ba sa nuna wata alama ta sadaukar da wasu bukatunsu, yayin da aka fi mai da hankali wajen ganin an tsaida da wannan rikici. Amurka ta soke wato ta sake bude ofishin jikadancinta a babban birnin Mogadishu na ƙasar Somalia bayan da aka kwashe gomman shekaru ofishin na rufe. Wata sanarwa da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta fitar ta nuna cewa an bude sabon ofishin ne a ranar Lahadi. Ana kallon wannan mataki da Amurka ta dauka a matsayin wani abin tarihi da ke nuna cewa Somalia na samun ci gaba a cikin 'yan shekarun nan.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyanmu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.